This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a 10 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahara, Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da matakan soji da Isra'ila ke daukawa a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen da ke goyon bayan Ukraine a yakin ta da Russia da kar su karai a halin yanzu. Sannan an ayyana jiya Alhamis a matsayin ranar makoki ta kasa baki daya a Amurka saboda rasuwar tsohon shugaban kasa Jimmy Carter.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, bayan da Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bincike akan zargin da ake yi wa wasu 'yan ƙasashen waje da taimakawa 'yan ta'addar Boko Haram da tallafi tare da horar da su. Wani masanin tsaro ya ce,
ganin da yayin gaskiya ne, kuma bayan da za a yi amsan shin na yi wani magana ba ma'ana. Gaskiya fundin nasu akwai kashin gaskiya cewa suna samun fundin a waje.
Muna tafiye da rahoton. Sannan yayin da al'umma Amurka da ma duniya baki ɗaya ke ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, mun yi tattaunawa ta musamman da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawan akan irin gudunmuwar da marigayin ya baiwa Afirka da ma sauran kasashen duniya baki ɗaya. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya, kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan matsalar tsaro da kuma ƙudurin dokar haraji a Najeriya. Sai kuma nasiha daga malamai albarkar wannan rana ta Juma'a. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Alhamis, Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da matakan soji da Isra'ila ke daukawa a Gaza. Yana mai kiran matsalar jin kai da ake fama da ita a wurin mai tsanani kuma abun kunya. Babu yadda za mu taba amincewa da kai harin ban kan fararen hula, a cewar Papa Roman a wani jawabin da wani hadiminsa ya gabatar a madadinsa. Papa Roman mai shekaru 88 na nan a wurin gabatar da jawabinsa, to amma sai ya sa wani hadiminsa ya karanta saboda har yanzu yana kan murmurewa ne daga mura. Wannan furucin wani bangare ne na jawabi ga jami'an jakadanci daga kasashe wajen 180 a birnin Vatican. Jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya ma kasashe kawayen Ukraine a Jamus cewa muddin suka kawo ƙarshen fafutukar da suke yi yanzu, suka daina goyon bayan Ukraine a yakin ta da Russia, hakan zai zama tambili. A bayyane yake cewa za a bude wani sabon babi a Turai da ma sauran duniya kwanaki 11 kawai daga yanzu. Abinda Zelensky ya gaya ma tawagar tuntuɓa kan batun kare tsaron Ukraine kenan. Yayin jawabin bude taro a Ramstein, kasar Jamus, inda yake nufin kaddamar da zababben shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban kasa da za a yi. Kamata yayi ma mu dada hada kai, mu dada dogaro da juna, mu dada cimma sakamako tare, a cewar sa. Ya kara da cewa ko ma menene ma ke faruwa a duniya, kowa na so ya samu tabbacin cewa ba za a shafe kasarsu daga taswira ba. An ayyana jiya Alhamis a matsayin ranar makoki ta kasa baki daya a Amurka saboda rasuwar tsohon shugaban kasa Jimmy Carter, ta yadda cibiyoyin gwamnati da dama suka kasance a rufe, wasu harkokin kuma aka jinkirta su. Manyan jami'an gwamnati sun taru a babbar majami'ar kasa da ke birnin Washington DC saboda hidimar biso ta ƙasa ga shugaban ƙasa na 39 ɗin. Kata, wanda ya mutu a makon jiya yana mai shekaru 100 a duniya, a matsayin tsohon shugaban ƙasa mafi tsufa. Ya fi yin watsi da wasu ƙa'idojin siyasa da gwamnati mai mazauni a Washington kan bi. To amma dukkanin shugabannin biyar da suka zo bayansa da ke raye, wato Bill Clinton da George Bush da Barack Obama da Donald Trump da Joe Biden, sun halarci hidimar shirye-shiryen jana'izarsa, inda har Biden ya jinjina masa da cewa, "Na koyi darasi daga abota irin ta Jimmy Carter, kuma ya koyar mani ta wajen tsarin rayuwarsa, cewa halin kirki ya fi duk wani matsayi ko ikon da muke da shi tasiri. Martaba ke sa iya gane cewa ya kamata a ɗauki kowa da mutunci da kuma girmamawa."
Toma Dalla, gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka Almasi Garba zai sake shigowa da cigaban labaran. Bayan da Najeriya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bincike akan wasu 'yan ƙasashen waje da ake zargi suna taimakawa 'yan ta'addar Boko Haram da tallafin kuɗaɗe, babban hafsan hafsoshin tsaro Janar Christopher Musa ne ya yi wannan kira a wata hira da aka yi da shi a kwanakin baya. Janar Christopher Musa ya ce akwai 'yan ƙasashen waje da ke taimakawa 'yan ta'addar suna ci gaba da tada ƙayar baya da a yanzu suka shafe fiye da shekaru 15 suna yi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Yadda mayakan Boko Haram suka shafe fiye da shekara 15 na cin karansu babbaka, batu ne da ya sa masana tuntuntuni dangane da yadda da kuma inda 'yan ta'addan ke samun kuɗaɗe domin tsawaita wannan yaƙi nasu da yaƙi cinyewa. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya bayyana wa muryar Amurka cewa 'yan ta'addan na samun tallafi daga kasashen waje.
Ai da dama kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki. To shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya ɗan nan makamai da suke yi. Borders ɗinmu are very porous.
Na tambayi masanin tsaro Dr. Muhammad Enur Dongel na Jami'ar Maiduguri komai zai ce dangane da kalaman na jagoran sojojin Najeriya.
Maganan da yayin gaskiya ne, kuma bayan da za a yi a matsayin shi na yi wani magana ba ma'ana. Gaskiya fundin nasu akwai gashin gaskiya cewa suna samun fundin a waje. Kuma maganan interest na wajen nan dama obvious ne, a yin ka duba tarihi ma bawan zai zo yi ta shiga garin ka ba tare da samun wani alheri ba. Kuma duk abin is economic. In ka duba duk rikicin da ake nan, akwai ma'adanai da yawan da ake samu. Ka ga in ka tai south northwest akwai ma'adanai, ka zo northeast ma'adanai, duka akwai wannan abu. Kuma wanda suke sponsoring wannan abin su san cewa mun sani.
To sai dai kuma masanin tsaro da ya aikin tsaro a mataki irin na ƙasa da ƙasa, Commander Musa Isa Salman, ga yadda ke kallon yadda 'yan ta'addan ke samun tallafi daga ƙetare.
Ni a na fahimta ba wai gwamnatocin ƙasashen nan ba ne ke ba su kuɗaɗe ko kuma wasu halastattun ƙungiyoyi ke ba da wannan kuɗaɗen. Kuma idan haka ɗin ne, ai da sai a ce ga ƙasashen da ke wannan taimakon da sauransu. Akwai criminal elements, akwai kuma criminality da ake cross borders, wanda idan aka yi wasu 'yan Boko Haram ɗin samu kuɗaɗe na ƙasashen waje.
A baya dai General Christopher Musa ya nemi ƙasashen duniya da su taimaka wurin cefko Mr. Samuel Egba da ake zargi da rura wutar rikici a Najeriya. Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da ƙasashen na duniya za su ɗauka dangane da wannan kira na baya-bayan nan da General CG Musa ya yi dangane da dakile inda Boko Haram ke samun kuɗaɗe daga ƙetare. Ana kuma kan wannan gaba ne Najeriya da ƙasar Sin suka rattaba hannu kan wasu yarjeniyoyi ciki har da na tsaro. Da yake magana jiya a nan Abuja, ministan harkokin wajen ƙasar Sin Mr. Wang Yi ya ma yi albishir cewar ƙasarsa za ta bai wa Afirka tallafin da ya jibanci kayayyakin soji na kimanin kuɗin ƙasarsa ₦1 billion don tunkarar ƙalubalen tsaron. To sai dai kuma masanin tsaro Salihu Osman Dantata na ganin batun matsalar tsaro a Najeriya da Afirka ba wai magana ce ta kuɗi ba.
Siyasa da bangaranci na ciki. Misali in mun ka duba a kasashe kamar su Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Chadi, Cameroon da sauran kasashen, zaka ga yawancin 'yan ta'addan akwai hannun waɗansu kasashen waje a ciki, a cikin kasa ma akwai hannun 'yan siyasu. To shi yasa komin kuɗaɗen da za a bada ba shi bane kan mu manta. Ai lokacin da ta'addanci musamman ya fara a Nigeria a arewa maso gabashi, kasashe irin su Jordan, kasashe irin su America da sauransu an bada gudunmuwa da sauran kasashen, amma arwa yau abun bai lafa ba.
Salihu Osman Dantata, Hassan Mai na kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Zahara, yanke shawarar gina dam mafi girma a duniya mai samar da wutar lantarki da China ta yi a wani kogi mai zuwa India da Bangladesh ta janyo damuwa a kasashen biyu game da yiwuwar aikin ya iya illa ga miliyoyin mutanen da ke rayuwa a gaɓoɓin kogin. A watan jiya ne China ta rattaba hannu kan aikin gina wannan katafariyar madatsar ruwa, wanda wani sabon al'amari ne da ka iya haddasa rigima tsakanin India da China a gangaren reshen kogin Yalu Zambo a Tibet, wanda kuma ake kira kogin Brahmaputra a India. Ruwan kogin na fantsamowa da ƙarfin mita 2000 a wani sashin da ake kira Great Bend ko babbar tankwara kafin ya shiga India, wanda don haka yake da ƙarfin juya babban faifan na'urar samar da wutar lantarki. A ƙarshe, jiya Alhamis, 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a arewa maso yammacin Pakistan sun ce 'yan bindiga sun sace ma'aikatan gwamnati 16 tare da gindaya sharuɗa masu wuyar fahimta na sakinsu. Fararen hulan da aka sacen ma'aikatan wani kamfanin haƙo ma'adinai ne mai alaƙa da kamfanin makamashin atom PAEC mallakin gwamnati, wanda ke gundumar Lucky Marwat mai fama da harkokin soji a lardin Kaiba Pakhtunkhwa. Mutanen na kan hanyarsu ta zuwa aiki ne a cikin wata ƙaramar motar bas lokacin da aka musu kwantar ɓauna. Aka yi garkuwa da su da ƙarfin bindiga, a cewar babban jami'in 'yan sandan wurin Muhammad Ajas, sai da 'yan bindigar suka banka ma motar wuta kafin suka tsere tare da mutanen da suka sacen.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala taron addu'o'i a babban cocin Amurka, kwanaki 6 na yin ban kwana da gawar Jimmy Carter sun kare a jiya Alhamis, inda shugaban Amurka na 39 ya samu jana'izar ban girma a babban majami'ar Amurka gabanin mayar da gawar tasa zuwa mahaifarsa ta plane da ke Georgia domin binne shi a gefen matarsa Rosalind. Wakilin Muryar Amurka Alhassan Bala ya yi tattaunawa ta musamman da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan akan irin gudunmawar da marigayin ya bayar.
Rasuwan marigayi President Jimmy Carter, babban aboki na babban abokin mutanen Afirka, da irin kokarin da ya yi ma duniya gabaki daya domin samun zaman lafiya da kwanciyar rai, to ina so ne in ce Allah ya jikansa Allah shi masa rahama, lallai kam saboda irin kokarin da ya yi Allah zai iya ba shi aljanna, ko na Kirista ne ko na Musulmi ne ko kuma na Larabawa ne ko kuma na Isra'ilawa ne, Allah zai gode masa saboda irin kokarin da ya ma mutanen duniya, musamman wurin da ya ma kasansa bayan abin da ya faru da mulkinsa da ya bar na kujera ya soma aiki ya soma kokari, wanda na lura da zaman lafiyar jama'a da kwanciyar rai da lafiyar jama'a, musamman kuma irin kokarin da ya da ikira ne musa hannu mai kokari mu saboda a yakin na kokono, to gashi nan ma wannan da suka da aka ba Nigeria Press saboda kukulin aiki da muka yi da mutanen sa da shi da mutanen sa ya shi cewa yes Nigeria yanzu babu wani zancen yi na kurkuru ko a Nigeria ma a Africa ma gaba ki daya President Carter ya yi kukuli ya sami nasarar kan wannan.
Toma Dalla tsohon shugaban Najeriya kenan Janar Yakubu Gawan a tattaunawarsu da Alhassan Bala. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Manuniya.
Duk da jimirin jingine muhawarar haraji a majalisun tarayyar Najeriya har yanzu dai ana ci gaba da takun tattake guri akan maganar dokar haraji.
Wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan gabaki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku yi magana yadda za a raba kuɗin nan.
Idan wannan doka ta wuce horon ya tashi akan dan majalisar jami'iyyar masu mun hore ta.
Sai dai kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ci gaba da daddagewa cewa wasu ne kawai ke ta kukan kuran ganin sun yaɗa kunji-kunji.
Najeriya ma tun Tunisi kafin ƴancin kai akwai haraji da ake ɗauka akan gado, amma tuntuni an soke wannan harajin kuma ba wannan dokar ba da da shi ba.
Game da maganar matsalar samun tsaro a Najeriya kuwa manyan arewacin Najeriya ne ke cewa a gaskiya fa sun gaji.
Yau za a ga ƴan gwamnati zai tafi yana da motocin sojoji tare da shi, kaga ba abin da dame shi. Haka ƴan Bello Matola zai tafi akwai motocin sojoji, so su kuma talakan wanda suka zabe mu.
Ba maganar siyasa, ba maganar kabilanci, domin in ɗan ta'adda ya tare ka bai tambaye ka jam'iyyar ka ko addinin ka ko daga wace kabila kake.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓa cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin Manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan yi wa masu sauraro tanaji. Shiri na 203 cikin jerin shirin Manuniyan da wasu ke cewa ya faye yaji. Yajin kuma amma na tsatsefe tsantsar tsarin kudurin dokar harajin Tinubu ya sa wasu suka fara daukar caji. Tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika da muna cikin masu ganin lallai dokar harajin har da talakan Najeriya za ta yi wa wujuji.
Maganan yanda za a raba harajin nan ba duk suka raja'a. Mutane ba sa maganan cewa za a kai wa harajin nan daga kashi 7.5 January za ta koma kashi 10, 2020 za ta koma kashi 12, 2030 za ta koma kashi 15. Babu mai maganan wannan a duk cikin shugabannin nan. Haba jama'a, wannan akuba da muke samu da wahalan nan da muke sha da talaucin nan da tsadar rayuwa gabaki ɗaya a ce kuna ji kuna gani sai dai ku yi magana yanda za a raba kuɗin nan. Gaskiya raba kuɗin ma zai shafe mu, mun sani. Ba ku kaɗai da ke gwamnati da in ba ku biya albashi ba kasuwa ba za ta motsa ba. To saboda haka kamata a ce ma suna tausayawa har gwamnatin nan ta ƙare a ce kana ƙara mata talaka a haraji.
Amma gaske ne banda maganar da su gwamnoni suka faɗa muwar ita na kason kuɗin haraji, kun haƙaƙe a ciki akwai maganar ƙarin kuɗin harajin VAT?
A akwai harajin waya ma. Waya ma za a fara cajin ka, in kai wayan naira 100 za a caje ka naira 5. Akwai ƙarin VAT din. Wato abin da ke damuna ma kaga harajin nan da duka ke gani, kai in kai amfani da abu anan harajin a Lagos ake cajanta. Shi yasa Lagos ake kokarin a bata harajin ya wuce hankali.
Game da maganar yiwuwar amincewa da wannan kudurin dokar haraji a majalisar ƙasa kuwa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa sai fa an dage an yi da gaske dan kada daga baya a zo a yi fargar jaji.
Eh, saboda bisa ga al'ada su sun zama labule domin suna nan. Aka shigo da maganan cire tallafin mai, aka shigo da ƙarin kuɗin lantarki, aka shigo da abubuwa da yawa suna nan.
ba su ji ra'ayinmu ba, amma kaga cire talafin man fetur an yi kaso ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisa sai suka yi shiru. Gwamnoni jide kansu tai nauyi, da sanata yana samun naira miliyan 13 ne da 500,000 a wata, allowance din shi yanzu yana samun miliyan 21 ne, dan majalisar wakilai yana samun miliyan 8 ne da rabi, yanzu yana samun miliyan 13 ne. Saboda haka rabo ake yi da su, wannan ba boyayye bane. Dan haka wannan ma mun yadda yadda aka yi wancan in muka zura ido za a yi to a din shine idan sun ji abin da muka faɗa cewa ba za mu kyale su ba, ba za mu zura musu ido ba, ba za mu yadda ba, kuma za mu hore su a akwatin zabe. Kai mun horan mu ma wannan karan idan wannan doka ta wuce, horan ya tashi akan dan majalisar jami'iyyar ma sai mun hore ta, mun nuna mata cewa ta kawo mana dan takara wanda kanshi ya sani mara tausaya mana.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan kafa mai labaru Malam Abdulaziz ya ce mafi akasarin bayanan masu sukar wannan dokar haraji zaka ji sun faye yankar daji.
Na farko dai Najeriya ma tun tuni kafin yancin kai akwai haraji da ake dauka akan gado, amma tun tuni an soke wannan harajin, kuma ba wannan dokar ba za ta da shi ba. Harajin da yanzu aka ke magana wai cewa akan gado ne haraji ne da dama yana kan doka, har yanzu a dokar kasar mu wata yanzu akwai shi cewa idan iyali daya suna da dukiya ta hadin gwiwa to za su biya mata haraji. Yanzu misali da kai da iyalinka za ku iya maybe ku hada ku sayi wani gidan mai, to wannan ribar da take fitowa daga wannan gidan mai to ba za a ce ai saboda business din ba naka bane kai kadai, ba za a bashi, ba za a dauki haraji ba, sai aka ce za a biya masa haraji. Shine magana da ake ta family wealth, ba wai magana ce ta gado ba,
ba wai za a jira sai mutun ya Allah ya masa rasuwa ba sai da zo a karbi wani abu a cikin kudin sa.
Shine nake faɗa babu wannan kwata-kwata a cikin dokar nan, ma kwata-kwata babu inda akai amfani da kalmar gado.
A jihar Zamfara kuwa maganar sulhun ta manyan jihar ce ta sa karamin ministan tsaro Alhaji Muhammad Bello Mutawalle shedawa duniya cewa lalle al'umma fa na buƙatar agaji.
Kamar da ka sani ba ni a gwamna ba, kuma gwamnati da kashi kusan 90 wanda zai taka rawa akan matsalar tsaro ta jihar, domin a lokaci na yana gwamna ban taba wani bilemin na kowa ba. Da ga abin da kira ga shi gwamna Dauda, to duka a cire siyasa, a cire wani bilangiyam, mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jiha ta Zamfara, domin ba mu da jiha da ta kai. Yau kaga ai na gama gwamna, gashi na shigo jihar Zamfara, nan yan uwa na suke nan, uwaye na suke nan, abokan na suke nan, kowa suke, saboda haka shi ma haka gobe za ta faru haka gare shi. Dole mu yi abin da za mu kare martaba wannan jiha ne da shi, domin shi ne muhimmanci. So ina kira gare shi na a cire siyasa, mu tsaya mu taimaki al'umma jihar Zamfara ta kanzara Zamfara, domin suke fama da wannan masifa ta tsaro. Yau za a ga ƴan gwamnati zai tafi yana da motocin sojoji tare shi, kaga ba abin da dame shi. Haka ƴan Bello Mutawalle zai tafi akwai motocin sojoji, so su kuma talakan wanda suka zabe mu. So dole mu yi duk abin da za mu yi mu tabbatar da mun kare rayuwarsu, domin shi ne muhimmancin abu, domin idan babu su ko zaben da ake yi to zai zabe ka. Don haka dole da inda shi ma haɗa kan mu mu yi wannan. Malamai da dama sun same ni, kuma ni na gaya musu ni ba da matsala ko miskalar zairatar na magana haɗuwa da shi Dauda, domin mu taimaki al'umma jihar Zamfara, domin dai jihar Zamfara ta samu sauki.
Shi kuwa shugaban wata gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingyadi cewa yake arewa dai ta gaji da cin kashin ƴan bindiga irin su Bello Turji.
Lokaci yayi fa da za a aje maganar siyasar wata jam'iyya, lokaci yayi da za a dawo kan abin da an na gaskiya shine a ce to arewa, shine a fito da hanyar da arewa za ta iya cimma matsayin da za ka iya yawo a ko'ina a cikin arewa ba tare da tunanin kalubalanta ko wani abu. Yanzu misali mun yi magana akan yadda dan ta'adda nan Bello Turji ya zama wani gagarba dau a cikin wannan kasar tamu, a cikin wannan yankin namu na arewa maso yamma. Jihohin da suke da muhimmanci akan noma da kiwo da kasuwanci a arewa maso yamma, wato Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina, kullun suna cikin bala'i na irin wannan Malam Bello Turji. Amma ƴan arewa mu kullun taka duga dugan juna da cin mutunci da cin zalunci da nuna wani bai iya ba, wani ya kasa, wani menene, ko kuma nema a tsige wani ko a kore wani ko a fitar da wani. Shugaban kasa Bola Tinubu duk abin da ake bukata arewa yayi mai ƴan arewa, tunda ya ba su ministocin tsaro, ya ba su babban mai bashi shawara akan sha'anin tsaro. To duk wani abu da za a yi magana akan arewa, idan ƴan arewa ba su zauna tsakanin su suka shawo kan matsala, muna da retired generals, muna da manyan mukamai na soja, muna da na ƴan sanda, muna da na SS, duk abin da ake bukata muna da shi a Najeriya. Amma kusan kullum mu ne a baya, ba maganar siyasa, ba maganar kabilanci, ba maganar addini. Magana ce ta menene za mu ceto Najeriya, domin dan ta'adda ya tare ka bai tambaye ka jam'iyyarka ko addininka ko daga wace kabila kake.
wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya babu canji domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 868 ne su yi sallamar sakin kujerun da akansu ne da ma suke da dukkanin kwanji kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Abdulrazzaq Bello kauren jihar Zamfara sai Nasiru Adamu kayan babban birnin tarayya Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da su ne shirin manuniya kan buji kirji ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
to an gaishe ka yanzu kuma ga nasihar malamai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دفرق سنانا إمام سعيد دلحة باوة لإمام مسلاة جمعة ودكي تيت مرتلا محمد دولة دا جدا جمعيكة روا أننسكين قرن بوتي جهر بوتي ناجيريا كلام دا جسكين مغنغنون سيدنا عمر الله يكيددشي يسي إني أكره أن أرى أحدكم فارغا ban so in ga dayan ku yana zauna hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah bai yi wani abu dan duniya sa dan ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu dan duniya sa wala fi amali al-akhirah kuma baya yin wani abu dan lahira sa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara kifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad khalifa nabi Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutun ya maida hankali dan yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama nayi da mutane zama na maganganun rashin da'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Jiya Alhamis Paparoma Francis yayi Allah wade da matakan soji da Isra'ila ke daukawa a Gaza yana mai kiran matsalar jin kai da ake fama da ita a wurin mai tsanani kuma abun kunya babu yadda za mu taba amincewa da kai harin ban kan fararen hula a cewar Paparoma a wani jawabin da wani hadimin sa ya gabatar a madadin sa Paparoma mai shekaru 88 na nan a wurin gabatar da jawabin sa to amma sai ya sa wani hadimin sa ya karanta saboda har yanzu yana kan murmurewa ne daga mura jiya Alhamis shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gaya ma kasashe kawayen Ukraine a Jamus cewa muddin suka kawo karshen fafutukar da suke yi yanzu suka daina goyen bayan Ukraine a yakin ta da Russia hakan zai zama tambele A bayyane yake cewa za a bude wani sabon babi a Turai da ma sauran duniya kwanaki 11 kawai daga yanzu abinda Zelensky ya gaya ma tawagar tuntuba kan batun kare tsaron Ukraine kenan yayin jawabin bude taro a Ramstein kasar Jamus inda yake nufin kaddamar da zababben shugaban Amurka Donald Trump a matsayin shugaban kasa da za a yi.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kabar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tayar gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawi da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjima idan Allah ya kai mu